Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana akan mitoci 16, 25 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da normal da kuma niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya, Sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Sahaba Imam Aliyu. Shugaba Alassane Ouattara na Ivory Coast ya ce ya cimma yarjejeniya da sojojin kasar da suka yi bore jiya Asabar, amma bisa dukkan alamu yarjejeniyar tana shirin wargajewa sa'o'i biyu bayan wannan furici a birnin Bog da ke arewacin kasar, inda boren ya samo asali tun ranar Juma'a. Sojoji sun yi watsi da tabbacin da shugaban kasar ya bayar, suna ta harbe-harbe cikin iska har da manyan makamai a harabar wani ginin gwamnati, inda suka yi garkuwa da ministan tsaron kasar tare da magajin gari da wasu jami'an gwamnati, ciki har da ƴan jarida. Tun farko a jiya Asabar, sojojin sun barke da harbe-harbe a wani sansani da ke Abidjan, babban birnin kasuwancin kasar, suka killace hanyoyi lamari da ya sake tuno da irin wannan bore da suka yi shekaru biyu da suka wuce. Duk da wannan zaman ɗarɗarin a biranen ƙasar mafiya girma guda biyu, ba a samu rahotannin an auna harbe-harben kan jama'a ko an samu waɗanda suka jikkata sakamakon haka ba. Hukumomi a jihar Florida nan Amurka sun tuhumi Esteban Santiago, ɗan shekaru 26, da haihuwa da tada hankali a tashar jirgin sama ta ƙasa da ƙasa, wadda ya haddasa mutuwar mutane 5 da raunata wasu 6, kamar yadda bayanai daga ofishin lauyan gwamnatin Amurka a Miami suka nuna. Santiago, wadda tsohon sojan Amurka ne a yakin Iraki, ya tsorata dubban mutane ranar Juma'a sa'ilin da ya bude wuta a tashar jirgin sama ya jefa wurin cikin rudani. Idan kotu ta same shi da laifi, Esteban zai fuskanci hukuncin kisa ko kuma zaman sarƙa da zai hada hada ko ya kai har da daurin rai da rai. Hakanan ana tuhumar Santiago da laifuffuka biyu dangane da batun makamai. Ana tsare da shi ba tare da beli ba. Ana sa ran zai bayyana a gaban kotu a karon farko ranar Litinin, idan Allah ya kai mu. A ƙasar Siriya, wata fashewa mai ƙarfin gaske a tsakiyar wani gari da ke hannun ƴan tawaye kan iyakar ƙasar da Turkiya ta halaka aƙalla mutum 40, galibin su farar hula da ke zaman gudun hijira sakamakon tashe-tashen hankula a birnin Aleppo. Masa ido kan rikicin suka ce sai ta yi fashewar daga motar ta kummai da aka tayar da tsakar rana a garin da ake kira Azaz, a harabar wata kotu da ofisoshin jami'an tsaro ciki makil da ƴan tawaye da ke nufin kifar da gwamnatin ƙasar da ke Damascus. Wata kasuwa da ke kusa ta ƙone ƙurmus. Nan da nan dai babu wanda ya fito dauki alhakin kai wannan hari. Yan gwagwarmaya a garin sun ce yawan waɗanda fashewar ta halaka zai kai mutum 60, yayin da masu aikin ceto ke gwagwarmayar ganin ko a ceto wasu da rayuka daga cikin baraguzai. An sha auna garin na Azaz da hare-hare a watannin baya-bayan nan. A bara an kai harin bam har sau biyu da ya halaka aƙalla mutane fiye da 40. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Shugabar Taiwan ta sauka a Houston da ke cikin jihar Texas a kudancin Amurka jiya Asabar, kan hanyar ta zuwa yankin nahiyar Amurka. Shugaba Tsai Ing-wen ba za ta gana da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ko wani jami'i ko wani daga cikin jami'ansa, kamar yadda kwamitin shirin karɓar mulki na shugaban mai jiran gado ya bayani, duk da magana da suka yi ta wayar tarho wanda ya zo da mamaki domin hakan baya faruwa a hukumance. Shugaba Tsai bata ce ga waɗanda za ta tuntuɓa yayin da take yada zango a birnin Houston na tsawon kwana ɗaya ko yayin da take birnin San Francisco kan hanyarta ta komawa gida. Ofishi da ke zaman ofishin jakadancin Amurka a Taipei ya ce yada zango da shugaba Tsai za ta yi yana daga cikin alfarma da Amurka take wa shugabannin Taiwan da ke kan ziyara a ƙasashen Latin Amurka. Tsayawar ta kasuwanci ce da kuma ƙashin kai. Ziyarar wacce Taiwan take kallo a zaman gwaji kan hulɗar diflomasiyyarta da ƙasashen Latin Amurka ya janyo hankalin China, wacce tuni ta yi wa Amurka ƙorafi kan yadda yada zango da Tsai za ta yi a Houston da kuma San Francisco. Kuma ana jin za ta tada jijiyar wuya ita China idan shugaba Tsai ta nuna alamar kusantar shugaba Donald Trump. Wani babban jami'in diplomasiyyar Amurka ya tabbatar wa shugabannin Afghanistan cewa kudirin Amurka kan zaman lafiya tsaro da bunƙasar Afghanistan sai ma dai ya dade karuwa ko kuma karfi karkashin sabar gwamnatin shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump. Karamin sakatare a ma'aikatar harkokin wajen Amurka mai kula da harkokin siyasa Thomas Shannon ya yi tattaki zuwa Kabul jiya Asabar inda ya gana da shugaban ƙasar Ashraf Ghani da babban jami'in harkokin mulki Abdullah Abdullah da wasu manyan jami'an gwamnati. Daga bisani Shannon ya gaya manema labarai cewa dalilin ziyararsa shine jaddada kyakkyawar dangantaka da ƙasashen biyu suka kulla cikin shekaru takwas ƙarƙashin gwamnatin Obama. Shannon ya ƙara da cewa wannan dangantaka ba za ta ƙare ranar 20 ga watan Janairu lokacin da Donald Trump zai kama aiki ba. Babu tabbas kan yadda shugaba mai jiran gadon ya kudiri aniyar tafiyar da harkokin sojan Amurka a Afghanistan wadda shine yaƙi mafi tsawo da Amurka ta kaddamar a tarihi. A halin da ake ciki kuma an harbi wani jami'in Amurka da ke aiki a ƙaramin ofishin jakadancinta da ke birnin Guadalajara a ƙasar Mexico. Lamarin ya auku ne a daren Juma'a. Hukumomi suna ƙoƙari su tantance ko wane ne maharin da aka gani cikin hoton bidiyo a daidai inda jami'in ya shiga mota kafin shi maharin ya buɗe masa wuta. A makon nan ne ake sa ran da dama cikin mutane da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya zaɓa a zaman ministoci a gwamnatinsa za su fara bayyana gaban kwamitocin majalisar dattijai domin a tantance cancantarsu. Amma Walter Sharp, daraktan ofishi da ke sa ido kan da'ar jami'an gwamnati, ya rubuta shugabannin majalisar dattijai yana korafin cewa da dama daga cikin masu hannu da shuni da Trump ya zaɓa ba su cika takardu ko sun samar da bayanai ciki har da yawan dukiyarsu da kuma inda kudaden suke, bayanai da ake bukata duk wanda aka zaɓa domin riƙe irin waɗannan mukamai. Bayanan za su sa waɗanda aka zaɓa su nuna yadda za su kauce son zuciya tsakanin muradun kasuwancinsu da kuma burin gwamnati. Ranar Laraba ke sa ran wadda aka zaɓa ya riƙe mukamin Attorney General Jeff Sessions da kuma sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson suna daga cikin wasu takwarorinsu shida da za su bayyana a gaban majalisar ta dattijai.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraron mu sai a gyara zama. Ga sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagar na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. A baya-bayan ne gwamnatin jihar Taraba ta shirya bita ta musamman domin masu lura da malamai da shugabannin ilimi a jihar. Kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Lawal Sani Kona ya aiko mana.
Cikin kwanan nan ne gwamnatin jihar Taraba ta gudanar da wata bita ta koyar da masu koyarwa a garin Jalingo. Bitar ta mako guda ta kunshi shugabannin sakandare da na firamare, sakatarorin ilimi, sifetocin ilimi, daraktoci a ma'aikatar ilimi da kuma malamai daga firamare da sakandare. Kwamishinan ilimi Ms. Johannes Jigem ya yi bayani na dalila da ta sa gwamnatin ta ɗauki wannan niyya na gudanar da bita irin wannan.
Education is
ilimi na daga cikin abubuwa da wannan gwamnati ke ɗaukakawa.
As such, His Excellency
gwamnan jiha ya ba da goyon baya ga wannan bita
by making sure that we should carry out this.
Saboda waɗanda aka horar kuma za su koma su koya abokan aikinsu abinda suka koya.
And that is why this train the trainers workshop involve.
Da haka ne wannan bita aka shirya ta don shugabannin makarantun sakandare, firamare, sakatarorin ilimi na ƙananan hukumomin nan 16.
All our zonal directors, all our
shugabannin shiyoyi, sifetocin ilimi da daraktoci a ma'aikatar ilimi ta jiha, malaman sakandare da na firamare.
And the reason is that
dalila kuwa ita ce gwamna ya ɗauki matakin nan ne da niyyar warware maslahar samar da ingantan ilimi a makarantun firamare da sakandaren mu, don duk gida da aka gina shi da harsashi mara kyau gidan rushewa za ta yi. Professor mai cibiye Alhas Nok, tsohon shugaban fannin koyar da ilimin shugabanci na sashen ilimi a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, wadda a yanzu yake karantarwa a jami'ar jihar Nasarawa, na daga cikin masana da suka gabatar da kasidu a bitar.
This workshop is a workshop that is
wannan bita bita ce da ya kamata a yi irinta da dadewa. Me nake nufi a nan? Bita ce da ya kamata an yi ta ba ma a Taraba kadai ba, a kasar Nigeria baki daya.
Take a critical look of the ranking of universities in Africa.
Kaduni matsayin jami'o'i a Nigeria.
Only University of Ibadan appears in
duniya baki daya.
15 universities.
Jami'ar Ibadan ce kadai ta samu shiga a rukuni na farko cikin kasaitattun jami'o'in Africa guda 15. Matsayinta kuwa shine na 14 a jeren. Gana duniya baki daya ta dauki lamba na 601. Don me wannan zai baka mamaki? Ba abin mamaki bane. Ban yi mamaki ba.
Those who are surprised
when you know mamaki ba san yadda hakan ya faru ba. Hakan ya faru ne dan saboda rashin ingancin ɗaliban sakandare da muke fitarwa zuwa jami'o'in mu.
These students that we transfer to university.
Wadannan yara sukan kammala karatu su zama malamai a jami'a. John Baba Boyi na daga cikin malamai da suka amfana daga wannan bita.
In na koma zan je in tara malamai na in ajje su kamar yadda aka koyar da ni a wannan wuri, ni ma in je in koyar musu yadda za mu yi aiki saboda mu samu koyar ma yara, mu samu yaran da za mu yaye su zama shugabanni a gaba.
Banda irin bita kaman wa'annan, me kuma kake so gwamnati ta yi muku ku malamai?
Muna so gwamnati ta ba mu kayan aiki domin yawancin aikin da ake babu kayan aiki, sannan ko da wani aiki kake in ba kayan aiki, aiki ba za ta tafi ba.
Makon jiya mun kawo muku rahoton bikin kungiyar tsoffin dalibai na wani kuleji da ke birnin Kudu a jihar Jigawa, wadda shekaru 50 kofi yana yaye dalibai, inda shugaban kungiyar Alhaji Nuhu Isa Abdullahi ya koka kan rashin gudumawa daga ƴan kungiyar. Yana fadin yadda koda kudaden da aka kayyade wa kowane mutum ya rika biya lokaci-lokaci ba a biya, yace kalilan ne yake cika wannan alƙawari. A daidai lokacin da waccar kungiyar take taronta, wata takwararta amma ta makarantar firamare birnin Magaji a jihar Zamfara ita ma tana tata taron. A taron kungiyar ta tsoffin ɗaliban makarantar firamare birnin Magajin sun tara miliyan 4 domin raya makarantar, baya ga wasu alƙawuran gyara makarantar kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Zaharaddin Sani Funtuwa ya aiko mana.
An gudanar da bikin cika shekaru 60 da kafar makarantar firamare ta Dan Alamode dake a garin birnin Magaji dake a cikin jihar Zamfara. A lokacin bikin wanda ya gudana a farfajiyar makarantar, an gabatar da jawabai na tunawa da kafar makarantar da cigaban da ta samu da kuma ƙalubalen da take fuskanta. Alhaji Ibrahim Muhammad shine kwamishinan kuɗi na jihar Zamfara, wanda yana ɗaya daga cikin tsaffin ɗaliban wannan makaranta. Na tambaye ta waya tarho ko wani irin bayani zai mun dangane da wannan biki da suka shirya.
Alhamdulillah, wannan taro dama tsahin daliban wannan makaranta suka yi shi kuma da manufar gano bakin zare. Na farko a hadu mutanen da aka dade ba a hadu da su ba, a hadu dama ana haduwa da su, a cigaba da haduwa din domin wannan makaranta mu fitar da martabarta da kuma karrama ainihin wanda ya asasa wannan makaranta, sarkin garin wanda Allah ya warsuwa. Wannan makaranta ta samo asali a shekara 1950 shida.
Na'am,
dalilin muna ganin cewa wanda ya asasa wannan makaranta ya cancanci a karrama shi shine a lokacin da aka yi wannan makaranta a wannan gari.
Na'am,
gaskiya wannan gari bai cancanci a yi mishi makaranta ba a tsarin gwamnati, domin a wannan lokaci gunduma ta hakimi ko ta uban kasa ake yi wa primary school.
Na'am,
a wannan lokaci wannan gari yana karkashin dagaci. Shi wannan bawan Allah da ya jajirce aka yi wannan makaranta dagaci ne a wancan lokaci. To kaga wannan ba karamin alheri bane ya bibi mutanensa ya ga cewa ilimi yana da muhimmanci tun a wancan lokaci.
To ina ganin kamar shi ma commissioner yayi wannan makarantar ne ko?
Eh, kwarai da gaske. Na shiga 1972 na kare 1978.
To duba da yadda yanayi yake gudana, yanzu makarantar da ta fara kamar da azuzuwa nawa ne?
Gaskiya a lokacin da muka shiga tana da kamar aji guda 4 ko guda 6.
To in aka kwamanta da yanzu ha, an samu wani cigaba ganin wannan daga ci shi yake kokarin hasasa wannan makaranta?
Kwarai da gaske.
An samu na akin gwamnati ko akwai wani cigaba da zaka iya yin tinkaho da shi wannan makaranta ta samu?
Kwarai da gaske, an samu cigaba. Inda muke la'akari da shi shine hannu ɗaya baya ɗaukar jinka.
Na'am,
domin kuwa ba a bari wa gwamnati dukkan lamura na ilimi a ce kawai an zura mata idanu.
To wannan shi rullin fashinka, ka ce hannu ɗaya baya ɗaukar jinka.
Na'am,
a wannan kwarkwaren taro da ku gudanar, kamar wacce irin gudunmuwa su ƴan makarantar yanzu za a iya ganin cewa sun samu dangane da wannan taro da kukai? Akwai
alhamdulillah
da kuma makarantar a halin yanzu?
Kafin yanzu ma ɗaiɗaikun mu sun taimaka kwarai da gaske wajen inganta wannan makaranta. Misali a ministan tsaro na Najeriya, wanda shi ma a wannan makaranta ya yi, wato Brigadier General Muhammad Mansur Da Ali Murabus.
Na'am,
ya kudu aniyar daga wannan makaranta an fara aikin Hassan Umar dan Galabi ma ta fidan binnin magaji wanda manajan yanki ne na bankin Sukayi dake Abuja shi ma dan wannan makaranta ne ya dauki nauyin yin dakuna ta ba haya cikin makarantar don ya ƙara inganta makarantar ya kammala wannan aiki akwai wani matashi Alhaji Nasiru Sanin Jaji ma ya gyara wasu wuraren ba haya waɗanda dama na makarantar ne amma suna cikin wani yanayi kamar ita karamar hukumar mulkin binnin magaji karkashin jagoranci Honorable Muhammad Umar wannan binnin magaji wanda shi kansa dan wannan makaranta ne anan ya ƙari ya dauki nauyin yin rijiyar musace a wannan makaranta irin mu mun ba namu dan tallafi na kudade an tara kudi fiye da naira miliyan 3 a wannan shi da nake gaya maka an kaddama ko an gudanar domin ganin cewa wuraren da ya kamata a shigo ayi amfani da wannan kudade an jajjefa su saboda ganin cewa wannan makaranta ta tsara bunƙasa insha Allah
to mai girma commissioner akwai wasu irin al'umma kamar ku waɗanda su ma mafi yawa suna cikin irin gwamnatoci kuma sun fito daga irin yankuna na karkara ko akwai wata shawara ko jan hankali da za ka yi gare su su ma su koma su yi koyi da irin abubuwan da kuke a wannan gari naku
akwai kiran da ya kamata a yi kuma kamar yadda kan nema shi kanshi shugaban hukumar kula da ilimi bai ɗaya na primary school na jihar Zamfara kira da babbar murya cewa wannan shine karo na farko a cikin jihar Zamfara da aka samu aka yi irin wannan taro don haka kamar ya zama wani taro wanda zai bude idanun al'umma cewa gwamnati fa kacokan ba a bar mata komai ake ita za ta yi so yana da kyau al'umma daidaiku na wurare daban-daban su yi la'akari da wannan taro domin su ma su ba da tasu gudunmuwa ya Allah kana cikin gwamnatin jiha ne ko karamar hukuma ko gwamnatin tarayya ko kamfanonika masu zaman kansu ka san akwai haƙƙi kanka cewa wurin da zama sanadiyar abin da ka zamo kada ka manta da shi ka waiwayo ka taimaka masa kamar yadda ya taimake ka
shugaban hukumar ilimin bai daya na jihar Zamfara Alhaji Murtala Jangebe ya bayar tabbacin yunkurin jihar Zamfara wajen inganta sha'anin ilimi a jihar.
Akwai matsalar malamai wannan gaskiya ne kuma mun san da ita mun san da matsalar malamai amma ina yi ma albishir sati daya mu yi magana da gwamnati insha Allah za a ɗauki malami 1000.
Alhaji Hassan Dan Galadima ya buƙaci masu hannu da shuni a jihar ta Zamfara da su rinka taimakawa waɗanda ba su da shi domin gudanar da harkokin karatunsu.
Mu mu gurgurin menene za mu iya yi lokacin mu damar da Allah ya bamu mu taimaka ma waɗanda ba su da shi su ma su yi karatun nan. In dai kai karatun nan in Allah ya da wallahi ba za ka ta
gaban makarantar primary ta Dan Ali Mode na farko Malam Mikaelu yayi nashi tsokacin kamar haka
bakin emmiya zuwa irere su mayan wannan ne karanta da ni yanke san daidai a garin ga haka ba san yoda ba cewa ina daidaiwa ni murna da farin ciki da nake yawo nake ci gaba da magana ina ya fasa duk inda nake hina alfahari da
Zaruddin Sani Funtuwa sashen Hausa na murar Amurka daga Katsina a Nigeria.
Sai ta yi gwamnatin jihar Katsina da matakwarorinta da ke arewacin Najeriya sun kusa hutawa wajen kashe magudan kudade suna sayo littattafan rubutu daga ƙetare koma a cikin gida saboda wasu dalibai a wata makarantar sakandare da ke Funtuwa sun gano fasahar sarrafa warƙoƙin rubutu daga ganyen bedi da ake yi wa kallo a zaman shara. Har yanzu ga Zaharuddin.
Uzair Aliyu wani ɗalibi ne dake sashen kimiyya na makarantar Jihar Kadawa ta sakandare dake a garin Funtuwa kuma wanda ya yi takardar rubutu da ganyen bedi. Na tambaye shi ko ya fara wannan fasaha ta yin takarda da ganyen bedi.
Mun yi amfani da ganyen bedi da ganyen ayaba gurin hada shi wannan takarda din. Sai an yi amfani da wasu sinadarai.
Kamar wannan irin sinadarai ne kuke amfani da su yin wajen yin wannan takarda da wannan ganye.
Muna yin amfani da sodium carbonate da kuma wannan sodium hydroxide da calcium carbonate. Ganyen idan aka maida shi ƙanana za a ebo shi a ajiye sai shi a ebo calcium carbonate. Za a zuba mai ruwa shi ganyen sannan a zuba mai calcium carbonate. Za a tahi a bashi haka kamar zuwa bayan awa ɗaya. Idan aka dawo za a gan shi ya yi ja. Dalilin da ya sa shi ake zuba wannan sinadari saboda wannan shi cikin ganyen ayabai akwai cell a jikin shi. To shi wannan sinadarin yana kashe wannan cell ɗin su bi aiki. Bayan an zuba zai ja kamar bayan awa ɗaya haka. Za a zo to a sake wanke shi. In aka wanke shi sannan za a samo detergent haka kamar hypo za a zuba mai. Za a tai a bashi kamar bayan awa ɗaya. Aka dawo za a wanke shi. To wannan kalar za ta fita. Idan ta fita ya dawo normal fari. Za a dora shi saman wuta, saman rusho kenan. Za a dora shi, za a bashi ya kama awa ɗaya haka da rabi. Yana ta tafasa, yana da ruwa. In aka zo za a ɗauko shi za a yi amfani blender haka ko da turmi gurin ganin cewa an daka shi to bayan an daka shi za a ɗauko shi a zo a zuba mai ɗan sinadarin idan aka zuba zai dawo kamar koko in bai dawo ba za a ɗan ƙara mai ruwa haka za a ci gaba da juya shi
har da ya kai gurin da za ku yi takarda kenan
eh
to yanzu ga wasu kamar takarda nan na gani kuka yi wannan
eh mu muka yi su
akwai wani tallafi da kuke nema daga malaman ku na ganin cewa ku yara da ku yan makaranta ku fara wannan kirkira kana ga akwai wani abu da baku gane ba kuke so ku kara ganin ko malaman ku suna da wata fasaha su ma da su kara ma kwakwalwayen ku
eh muna so mu gani ko akwai wasu wadanda za su kara kawo wata fasaha haka ko akwai wani abu da ba a mata ba sai a kara yi mata
ɗaliban nan da kuke wannan abu kai wani taimako da kuke so kara muku wannan azama koko kana ga wannan haka abaku domin watakila akwai wani fage da kuke so ku cimma
gaskiya muna son tallafi daga gwamnati saboda a ga ya za a yi abin da ya kamata ita takaddar kanta ai mata
Malam Yazid Ahmed shine malamin wannan dalibi yayi bayanin cewa wannan kirkira ce ta fasahar wannan yaro
Malam waɗannan yara mun ga sun yi fasahar nan kuma gashi muna ganin suna yi yaya kake ganin yaran nan suka kirkiro wannan fasaha ko ka ba su wannan ƙwarya koko fasaha yaran ne suka fara da kansu
kusan fasaha sace saboda kullun yaran nan in suka zo da sahi sai sun yi shara kullun in suka zo sai sun yi shara sharar ba ta komai bace batan wannan ganyanci to ko da yaushe muna neman wace hanya ce wanda shi wannan abin da ake ganin a'a matsala ce a'a ya zama ba matsala ba ya zama alkhairi ne ga mutane shine babban dalilin da ya sa muka tunanin to ya za a yi da wannan ganyen kullun dai wannan ganyen muna sa mashi antifa ake za a yi antifa wannan ganyen a din rana a wannan makaranta daga nan muka ce to an ba su aiki kowa ya je tunanin ya za a yi da wannan ganyen kowa na ta zuwa da idea shi wannan cewa ai magana din wanda zai dinga jan ganye wanda karshe dai wasu suka ce ai takarda to daga nan muka dosa binciken yin takarda za a yi takarda daga ganye saboda duk yawanci takardun da muke gani daga ICI ake yin
duk kun koya ma waɗannan yara cewa takardu daga ICI ake yin su
eh kusan duk yaran da ka sani mun riga mun fadi mai yasan a takarda daga ICI take zuwa to amma yanzu tunda mun zo daga magana ai takarda daga ganye to kaga daga nan tunanin sai hawa juya oke ashe akwai ma wata hanya banda waccan hanyar da aka sani tsofuwa
to matsayin ka na malami ko akwai wani tallafi da kuke bukata ne cewa naga gashi kun fara wannan hobbasa na yin wannan takarda kuma wannan takarda lallai kila akwai wasu sinadarai da ake bukata
kusan dai zamu ce ma'aikatar ilimi tana tallafa mana dan duk sai da muka zo da matsalan mu ba ma tun yanzu ba matsalar da muka zo ita ma'aikatar ilimi tana kokari ta taimaka mana tabbatar mun yi wannan abin mun samu nasara game da duk abin da muka sa gaba in dai magana irin wayennan wannan kere-kere ne da muke
kamar yaran da kace sun hada kansu wajen yin wannan takarda kamar za su kai na kuma irin yan aji nawa ne
shi dama muna da abin da ake ce ma jet club wanda shi genius scientists ne and technicians to gaba ɗaya shi wannan club da yan science din mu suna cikin wannan club duk yaro da ke ajin science yana wannan club din saboda to gaba ɗaya su kowa ya san idea yanda za a yi wannan abu
to mai fataka ga sauran al'umma masu sauraron mu ganin cewa gashi kun fara wannan ko akwai wasu hikimomi da kuke ganin za ku ba kamfuna na yin wannan littakadu da waɗannan ganye
sauran al'umma kiran da muke saboda wannan shi wannan abin da ya samu kai wannan na ganyen nan kusan mu mun dauki ganye matsala ne ko da yake sai dai a share to abin da ya samu kike so sauran al'umma da dalibai su zo su sa hannun a wannan harkar yin wannan takarda saboda mi duk inda saboda in zaka lissafa takardar da ake yi ake amfani da ita a shekara a jahar Katsina kadai ta wuce duk misalan da zaka yi shi to kaga wannan alfana ne ga jahar nan da kuma Najeriya baki daya da kuma su dalibai
Zaruddin Sani Funtuwa sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya
daya daga cikin matsaloli da sashen ilimi a kowane mataki yake fuskanta a Najeriya shine karancin kuɗi da hukumomi suke ware don harkokin ilimin tun ma a zamanin akwai balle a yau da kowace gwamnati a kowane mataki take ji a jika game da karancin kuɗi duk da haka shugaban hukumar kula da kananan hukumomi na jihar Jigawa Alhaji Kabiru Hassan yace a kasafin kuɗi na bana da gwamna Muhammadu Badar ya gabatar ilmi ya samu kaso fiye da ma abinda majalisar ɗinkin duniya ta ce gwamnatoci su ware domin wannan sashe
san gwamna mai yana daga cikin wanda ya ware abinda wannan majalisar
ɗinkin duniya
ta ce kashi 26 to mun yana na Jigawa mu kashi 30 ba muka ware da na damuna
ka taɓo batun ilmi akwai matsala ta wannan fanni kasar Hausa har yanzu ana nan wanda matsala na ilmin zamani musamman ma da yan mata wani tanadi aka yi a kasafin kuɗi ne ko kuma wani shiri wannan gwamnati ta yi na ƙarfafa ilimin ya mata
ana an misali kamar yanzu a jihohinmu na arewa ilimin mace daga kan primary school har zuwa secondary school wasu wuraren har university kyauta ake yi waɗannan
wasu yake a jiga
a jiga mun ma haka ne tun daga primary school har zuwa secondary school kusan har university ba wanda kake biyan koko bu
ta yaya haka ya taimakawa ƙarin masu shiga makaranta an samu ƙari
an samu ƙari sosai kuwa
kamar daga lokacin da kake shugaba kai shugaban karamar kuma zuwa yau me ƙari da zaka ci a
kasa ai ina ganin mun samu ƙari yafi kashi 60 dan ni a lokacin da nake chairman na karamar hukuma akwai wani tsari da ne na gidan radio wanda kusan kullum muna ta fadakawa da sa yara makaranta da kuma irin taimako da muke bawa na akai su makarantar in sun tashi tafiya a biya musu duk ayyukan da kudaden da ya kamata a biya musu kuma an yi hutu a dawo da su duk wannan abubuwa ne wanda muka rinka yi domin iyaye su ji dadi su sawa na yaran a makaranta
a makarantar primary fa akwai wani shiri da kai nan nan shigar da yaya mata
ba shi ma ana ta samun kamar karuwar shigar su misali akwai ciyarwa da aka shigo da ita yanzu yara in sun je ana ciyar da su da safe wasu kuma har da rana ana sai musu riguna haka na makarantu wanda ka san shi yaro ko yaya ga sabon riga ko wasu abubuwa wanda zai sa shi yazo ko da bashi da niyyar zuwa sai ga ya bijiri ya ci lalle sai ya zo
wannan suna zuwa saboda abincin ko zuwa karatu
domin
saboda jihar Kaduna ta bullo da wannan shirin wato masu zo dalibai cikin dan garamin lokaci makarantar take da dalibai 2000 ko kasa da haka sai suka sa da dalibai kusan 10,010 wani abu da kuma an yi gama cin ba da abincin shikenan sai a
wata ya ba kowane za a ba kowane ake ba abincin ba shi akwai yanda za a dauki yara sai ka kawo iyayen sun kawo su ko wani nashi ya kawo su an rubuta an san aji kaza mutane kaza ne ina da aji baya wuce mutum 40 ko mutum 50 a ka'ida amma in aji yana da girma zaka iya samun wasu ajujuwan ko mutum 60 ko mutum 70 to duk wannan an san yawan su saboda haka zai wahala ajin da ake ci da mutum 40 a ci mutum 100 sun je an san wannan ba yan ajin bane
to daga ƙarshe wani irin ka kira kake da shiga al'umar jihar Jigawa dangane da alƙiblar ita wannan gwamnati
abinda nake kira ga mutanen Jigawa wannan gwamnati ta zo musu da alheri
a kasafin kuɗin na jihar Jigawa na bana gwamna Badaru ya gabatar da naira biliyan 127 da yan kai sashin ilmi ya samu biliyan kusan 17 masu haro da wannan Allah ya kamu ƙarshen shirin na gari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka je da Chubahiro Dodone wadda ya daidai sautin shirin a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya.
Shugaba Alassane Ouattara na Ivory Coast ya ce ya cimma yarjejeniya da sojojin kasar da suka yi bore jiya sabar amma bisa dukkan alamu yarjejeniyar tana shirin wargajewa sa'o'i bayan wannan furci. A birnin Bouak da ke arewacin kasar inda boren ya samu asali ranar Juma'a sojoji sun yi watsi da tabbacin da shugaban kasar ya ba su. Suna ta harbe-harbe cikin iska har da manyan makamai a harabar wani ginin gwamnati inda suka yi garkuwa da ministan tsaron ƙasar da magajin gari wasu jami'an gwamnati ciki hama da ƴan jarida. Hukumomi a jihar Florida a nan Amurka sun tuhumi Esteban Santiago dan shekaru 26 da haihuwa da tada hankali a tashar jirgin sama ta ƙasa da ƙasa wadda ya haddasa mutuwar mutane 5 da raunata wasu 6 kamar yadda bayanai daga ofishin lauyan gwamnatin Amurka a Miami suka nuna. Santiago wadda tsohon sojan Amurka ne a yakin Iraki ya tsorata dubban mutane ranar Juma'a sa'ilin da ya bude wuta a tashar jirgin saman ya jefa wurin cikin rudani. A Siriya wata fashewa mai karfin gaskiya tsakiyar wani gari da ke hannun ƴan tawaye kan iyakar ƙasar da Turkiya ta halaka akalla mutane 40 galibin su farare hula da ke gudun hijira sakamakon tashin hankula. Masu sa ido kan rikicin suka ce sai ta yi fashewar daga motar da kuma mai da aka tayar da tsakarana a garin da ake kira Azaz a harabar wata kotu da ofisoshin jami'an tsaro.
Masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri. Ni Sarfi Alhashin Gumel ke cewa ku huta lafiya.